بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لها دي 19 ga watan Dhulhijja shekarar hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 15 ga watan June 2025 wannan shine darasi na 70 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi Ibn Abdul Barri ya rasu a hijira na da shekara 463. Littafin shi na Jami'u Bayanil Ilmi yana daga cikin muhimman littattafai wanda suke koyar da ladabban sana'ar karatu da ilimi. Allah ya saka mishi alkhairi. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi abinda ya tace ya kiraya da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Za mu tashi a lambar tarjama ta 1354. daga shafi na 394 inda malam yace wa qala abu abdullah ibn khuwairiz mandad al-basri al-maliki yana ci gaba da bayani akan wato hukuncin taqalidanci makalkale wani malami da biye ma ra'ayinsa ba tare da sanin hujja ba a inda muka ji yana kawo zargi da Allah wadare da malamai suke da irin wannan dabi'a ta daskarantar da kwakwalwa sai ce kala abu abdullah malam abu abdullah ibn khuwairiz mandad al-basri al-maliki wannan wani malami ne wanda asalin sunansa muhammad ibn ahmad ibn abdullah amma an fi sanin shi da suna ibn khuwairiz mandad yana da littafai manya manya akwai kitabul khilaf akwai usulul fiqh da makamantan su al-imam az-zahabi yana cewa ibnu khuwairiz mandad ya rusu ne shekara ta 390 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam kamar da yake cikin tarihul islam na al-imam az-zahabi malami ne da akwai sabani game da kwarewarsa wasu malamai kamar su al-baji da ibnu abdul barri al-baji afwan irin su al-qadi iyad a cikin tartibul madarik da kuma ibnu abdul barri kamar yadda ibnu hajarin ya kawo a cikin lisanul mizan suna ganin shi malami ne mai rauni wanda bai san wani abin a zo a gani a karatu ba amma wasu malamai kuma sun tabbatar da lalle shi ma malami ne kogagge cikin malaman malikiya a kasar iraki wallahu a'lam to shine yake cewa at-taqlidu ma'anahu fi shar'i ar-ruju'u ila qawlin la hujjata liqa'ilihi alayhi abinda ake nufi da taqalidanci a shar'ance shine mutum ya dinga komawa yana ruku da wata magana ta wani malami wanda ba ta da hujja wa hadha mamnu'un minhu fi shari'a wannan abu ne da aka yi hani game da haka kai ruku da magana wani malami wanda magana ce maras hujja ko magana wani malami wanda hujja ta mai rauni ce to wannan abun hanawa ne walittiba ma sabata alaihi hujja in kuma aka ce alittiba shi ma kamar taqalidi ne ta fuskar bin wani to shine idan kana bin mutumin da yake da hujja kana yi mishi alittiba'u kenan wa qala fi mawdi'in akhar min kitabihi hakanan kuma ya sake fadi a wani waje cikin littafansa cikin littafansa yace kullu man ittaba'ata qawluhu min ghairi an yajiba 'alayka qabuluhu li dalilin yujibu dhalika fa anta muqallidu duk wanda ka biye wa maganarsa ba tare da ta zama wajibi ka biye wa maganar tasa ba don maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kada ta zama wajibi a bita kuma ba tare da dalili wanda zai hukunta sai ka bi maganar ba yace to ka zama muqallidi gare shi wat taqlidu fi dinillahi ghairu sahihin taqalidanci kuma a cikin addinin Allah ba abu ne da ya inganta ba yace wa kullu man awjaba alayka alayka dalil alayka dalila ittiba' qawluhu fa anta muttabi'uhu wa kullu man awjaba alayka dalilu ittiba' qawlihi fa anta muttabi'uhu wanda kuma hujja ce ta saka bi shi da ya fadi maganan ya kawo hujja karfin hujjan ya saka an shi maganan sunanka mai bin sa bi wanda yake ya halasta walittiba'u fid dini musawwagun wattaqlidu mamnu'un shi bin dalili abu ne da yake ya halasta amma taqlidanci to abin hanawa ne malam ya ci gaba da cewa wa zakara muhammad ibn harith fi akhbari sahnun ibn sa'id akwai malam sahnun ibn sa'id wanda asalin sunan sa shine abu sa'idin abdussalam ibn sa'id ibn habib al-khairawani wanda aka sani da suna sahnun akan ce sahnun bil fatih kuma akan ce sahnun bil dhammi wanda babban malami ne cikin malaman malikiya a kasar khairawan wanda ake siffanta shi da hankali da addini da takatsantsan da yawan kyauta wanda ake danganta masa littafin al-mudawwana duk da yake asalin mudawwana kamar da zahabi ya kawo a cikin tarihul islam wani mutum mai suna asad ibn al-furat shine ya tambayoyi ga dan kasim wanda shi kuma dan kasim dalibi ne da ya je gun maliku ya karatu a madina sai ya dawo sai ana mishi tambayoyi sai yana bada fatawoyi wasu fatawoyin ya danganta ga maliku ya faɗi dalilan su wasu kuma fatawoyinsa ne na ra'ayinsa da haka aka tattara mudawwana to daga baya kai sahnun sai ka samu wannan kofi na mudawwana sai ka tafi gun dan kasim kaje ka sake karanta ta a gaban shi yana mai tambayoyi musamman akan masail da suka shafi furu'a suka shafi ijtihadi sannan sai zai sake mata arrangement mai ban sha'awa sai ta fito kamar littafin sa da haka da an ce mudawwana sai a fara tunanin sahnun kafin ai tunanin asalin wanda ya fara tartibin ta shine asad ibn al-furat Allah ya gafarta musu gaba daya malami ne wanda yake babban malami kwarai da gaske a cikin malikiya da shi bai samu zuwa gun maliku ba bai samu zuwa kasar madina ya ga maliku ba amma kuma ya koya a gun daliban maliku da ya gamu da su ya kuma kware sosai a mazhabin malikiya Allah ya gafarta mishi to shine yake cewa an sahnun qala kana malik ibn anas wa abdul aziz ibn abi salama wa muhammad ibn ibrahim ibn dinar wa ghayruhum yaqtarifuna ila ibn hurmus da imam malik da abdul aziz ibn abi salama da muhammad dan ibrahim dan dinar da wasunsu dalibai a madina sun kasance suna zuwa makarantar abdurrahman ibn hurmus wannan malami ibn hurmus wa kana idza sa'alahu malikun wa abdul aziz ajabahu sai da mai yana nuna bambanci a makaranta idan duk tambayar da maliku yayi sai malam ya daya mishi bayani fas duk tambayar da abdul aziz yayi sai malam ya daya mishi bayani fas wa idza sa'alahu ibn dinar amma shi muhammad ibn ibrahim ibn dinar idan ya tambaya wa zawuhu da shi da ire-irensa lam yujibuhu sai malam ya kiba da amsa ya fuska kawai rabu da su ko ya harare su fa ta'arada lahu ibn dinar yawman sai ibn dinar wata rana bayan an fito makaranta kawai sai ya tara malam fa qala yace ya ababakr Allah shi gafarta malam lima tastahillu minni ma la tastahillu ma la yahillu laka yace me yasa ka halasta kai min abin da bai halasta ba me yasa kake min irin wannan wulakancin fa qala lahu yabna akhi wa ma zaka yace me kake nufi ya kai dalibi qala yas'aluka malikun wa abdul aziz fatujibuhuma wa as'aluka ana wa zawiyya fala tujibuna ce kana nuna mana bambanci a makarantar nan da wani da wani sun yi tambaya sai ka ba su amsa ni kuma da ni da wani da wani muna tambaya ka baka ba mu amsoshi fa qala sai yace awqa zalika yabna akhi fi qalbika yace kana tunanin ina yin haka ne saboda bana kauna ko saboda na wulakanta ku qala na'am yace gaskiya ne abinda muka dauka kenan wannan shine farkon fasara da mutum zai qala sai malam yace inni qad kabura sinni wa raqqa 'azmi yace barka ji uzurina shekaru sun kama ni kashina yayi laushi wa ana akhafu an yakuna khalatani fi aqli mithlu alladhi khalatani fi badni ina tsoron kai ya zama kwakwalwa ta ta rikice kamar yanda jikina yayi rauni saboda haka wa malikun wa abdul aziz alimani faqihani maliku da abdul aziz duk da dalibai na ne amma suna da ilimi sun san abin da suke a cikin fiqhu shi yasa bana jin tsoron ba su amsa idan sami aminni haqqan qabalahu in na faɗi abu ya dace za su karɓa wai za sami aminni khata'an tarakahu idan ko kuskure ne zasu ban mini kaya na suna da ma'aunin da na faɗi magana ba komai zasu dauka ba zasu dauki abin da yake daidai su bar abin da yake kuskure wa anta wa zawuka ma ujibukum bihi qabaltumuhu qabiltumu ku ko duk abin da ga muku shi za ku dauka ku je a ta rigima da ku hala ba daidai bane kaga wato yana nuna musu baya so ai taqalidanci da shi shi yasa bai damu ba dan dalibansa waɗanda ya san suna da ido a ilimi sun ji maganar sa daga baya sun saba masa amma ya tsare wato kwakwalan dalibansa da ya san ba su da wannan nasibin na ilimi daga su ji ma fatoyin sa balantana a zo ana rikici da su yayin da mu kuma a yanzu malami ne yake ganin in ma aka saba mishi to kamar an yi radda ne ko dalibansa ko masoyansa wani malamin ma daga cikin malaman da suka yaki da irin wannan mummunan tabi'a Allah ka tsare mu qala muhammad ibn harith sai muhammad ibn harith sai hadha wallahi huwal dinul kamil wal aqlur rajih yace wannan shine cikakken addini yake nuna kuma hankali cikakke la kaman yati bil hudiyan wa yuridu an yunzila minal qulubi manzilatal qur'an ba wanda yayi danga zuwa da zance hudiyan shine zance mara kan gado kuma yana so ya maida zuciyarsa abinda ke cikin zuciyarsa kamar abinda ke cikin alqur'ani wato kawai duk abinda ya fada dole a karba qala abu umar ibnu akbar yace wa yuqalu liman qala bit taqlid duk wanda yace ayi taqalidanci sai a ce masa lima qulta bihi wa khalafta as-salafa fi zalika me yasa zaka ce mutane su dinga taqalidanci kana sabawa tunani da ra'ayi da fahimtar magabata fa innahum lam yuqallidu domin su magabata ba sa taqalidanci fa in qala in yace qallattu li anna kitaballahi azza wa jalla la ilma li bi ta'wili ina yin taqalidanci ne saboda ni ban san qur'ani ba bani da ilimi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lam uhsiha saboda ban iya kirdige sunnoni ba wallazi qallatuhu qad alima zalika wanda na makalkalewa shi malamin nan to ai shi ya san duk haka din ya san qur'ani ya san sunna fa qallatu man huwa a'lamu minni shi sa nayi riko da malamin da yafi ni ilimi galibin mai takaidanci haka zai ce ni jahili ne ni ban san komai ba saboda haka nayi riko da wani malami shi kuma ya san komai qila lahu sai a ce mishi ammal ulama'u lallai su malamai idajtama'u ala shay'in min ta'wilil kitabi aw hikayati sunnatin ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama su malamai idan suka hadu akan wata akan wani zance suka yi ijma'i akan wani zance na alqur'ani ko hakaito wata sunna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw ijtama'a ra'ayuhum ala shay'in ko ra'ayin su ya hadu akan wani abu fa huwa alhaqqu la shakka fihi wannan gaskiya ne ka ji malamai sun fashi wata fassara an bincika ko ina haka suke fassarawa an bincika sun ruwaito wannan hadisin an bincika suna da wani ra'ayi da suka karkata zuwa gare shi wannan gaskiya ne walakin qad ikhtalafu fi ma qallatta fihi ba'dahum duna ba'd amma a wannan mas'ala da kace kana taqalidanci to tayyu an samu sabani wani malamin ya ce eh game da wannan mas'ala wani kuma ya ce a'a فما حجتك في تقليد بعض دون بعض to me yasa ne hujjarka wajen ware ɗaya daga cikin su ka bar ra'ayin sa ka bar ɗayan wa kulluhum alim kuma dukkan su malamai ne mas'ala ce guda ɗaya malami na farko ya ce a malami na biyu ya ce b to da wani ma'auni ka auna ka gane cewa malamin da ya ce kaza shi ya kamata ka bi wala allal ladhi raghibta an qawlihi a'lamu min alladhi dhahabta ila madhhabi ta yi wanda kake karban maganar sa din ma yafi ilimi fiye da wanda karɓi maganar sa sai mutun ya wurgar da magana ibnu taymiya ya dauki ta wani malami a wannan zamanin wanda bai kai kofufuke ibnu taymiya ba ko ya wurgar da maganar maliku ya dauki maganar wani malami a wannan zamanin wanda bai kai kofufuken maliku ba misali wataƙila wanda ka yadda zancen sa yafi ilimi da daraja fiye da wanda ka dauki maganar sa fa in qala idan wannan muqallidi yace qallatuhu li anni alimtu annahu sawabu ce eh na bi wannan zancen na wane ne saboda na tabbatar na gane cewa zancen shi shine daidai. Qila lahu, sai a ce mishi, alimta zalika bidalilin min kitabin aw sunnatin aw ijma'i, ta yaya kai ka san daidai ne? Kai da kace ba ka da ilimi, shin kana da aya ne ko hadisi ko ijma'i da ya nuna maka cewa maganar ta su daidai ne? Fa in qala na'am, in ya ce kwarai kuwa, faqad abtalat taqalida, shikenan ya rubuta taqalidan shi, kenan shi ma yana da ilimi. Wa tuliba bimadda'ahu min ad-dalil, za a ce to ka kawo dalilin, ana jiran ka da ka kawo. Wa in qala, idan ko ya ce qallattuhu li'annahu a'lamu minni, na biye masa ne saboda ya fi ni ilimi. Qila lahu, sai a ce mishi faqallid kulla man huwa a'lamu minka, to wanda lazumin haka duk wanda ya fi ka ilimi sai ka makalkale mishi, ba ka babu guda ɗaya ba. Fa innaka tajidu fi dhalika khalqan kathiran la yuhsa man qal la yuhsa man qallatuhu id illa tuka fihi annahu a'lamu minka, za kuma ka samu mutane da yawa, halittu da yawa da suka fi ka ilimi, ba za a iya kididdige su ba waɗanda dole za ka dinga bin su tunda ka ce kai hujjarka kawai shine saboda sun fi ka ilimi. Wa tajiduhum fi akthara ma yanzilu bihim min as-su'ali mukhtalifina falima qallatta ahadahu, kuma za ka same su cewa duk sun da kawo musu tambayoyi suna yin saɓani wajen ba da amsa, to ya za ka zaɓa yin su ka bi shi. Fa in qala, in ya ce qallatuhu li'annahu a'lamun nas, wanda na zaɓa shi ne yafi kowa ilimi. Qila lahu, sai a ce fa huwa idhan a'lamu min as-sahaba, to kana nufin yafi sahabbai ilimi. Wa kafa bi qaulin mithli hadha qubhal, zance irin wannan ya kai matuƙa wajen muni. Wa in qala, in ko yace innama qallattu ba'da sahabati, qila lahu fama hujjatuka fi tarki man lam tuqallid minhum, in yace na zabo na cikin sahabbai ne ina bin zancensa, sai a ce meye hujjarka na barin sauran. Wala alla man tarakta qawlahu minhum a'lamu wa afdalu mimman akhasta bi qawli, tayi wanda kai watsi da zancensa yafi zurfin ilimi, yafi kwarewa fiye da wanda kai watsi da shi. Ala anna al-qawla la yasuhu li fadli qa'ili, kuma ka san zance ba wai yana inganta ne saboda me shi mutum ne mai falala ba. Wa inna ma yasuhu bi dilalati dalili alayhi, yana inganta ne saboda hujjar da ke tare da shi. Wa amma malikin qala, ibnu abbar ya sake cewa imam malik yana cewa laysa kullama qala rajulun qawlan wa in kana lahu fadlun yuttaba'u alayhi, ba wai duk zancen da mutum ya faɗa koda babban mutum ne shi ko mai daraja ake bin shi ba. Yaqulu Allahu azza wa jalla, domin Allah ya ce ne alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wanda suke jin magana sai su bi mafi kyan magana. Fa in qala, idan mutum ya ce qasri wa qillatu ilmi yahmiluni ala at-taqlid, in ya ce gazawata da ƙarancin ilimina shi yasa nake taqalidanci, qila lahu, sai a ce mishi amma man qallada fi ma yanzilu min ahkami shari'ati aliman bima yattafiqu lahu ala ilmihi fa yasduru fi dhalika amma yajruhu bihi fa ma'dhur, wanda ya taqalidanci da wani malami akan wata nazila, wata sabuwar mas'ala da ta fito a cikin addini ko rayuwa, sai ya zama ilimin shi ya gaza daga ya gane menene hukuncin wannan nazilar, sai ya taqalidanci da wani malami ya karɓi abinda malamin ya faɗa, to wannan ya da uzuri. Da annahu qad ata biha alayhi, saboda ya kawo masa hukuncin. Wa adda ma lazimahu fi ma nazala bihi li jahli, kuma yayi abinda yake wajibi a kansa game da abinda ya jahilta, shine yayi tambaya. Wala budda lahu min taqlidi alimihi, a irin haka babu yadda ya iya sai dai ya wato ya taqallanci da malaminsa. لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك دم بذي إيا أبن ديوش هكذا. ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى؟ فما وندا 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 إذا ما وندا شيني كو أبن ديوش إيا هو يا حللت يسابك في شرائع الدين الله يأي مغانا أتكين شرائع الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتسييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه كويا هلست متمن ده يكي مقلدي وان ده يكي كزجي وان ده بيسم مسائل نئلمي با وان ده يكي غمغري كما ان ده غالب متاني سكي عينزو غمغر متاني نسو بس وچو انما تاكيم با أما كما سنة سابعكي أتكي مسائل نادين تونا ده هلست بغريزو يسابعكي أتكي مسألة game da halarta farji game da wani aure yace auren yayi ko bai yi ba saki yayi ko bai yi ba wai rakati dima game da abin da za a yi zubar da jini abin da za a yi haddi yace wani ya kafirta kaga ya halarta jinin shi ko wani yayi ridda ko hukunci makamancin wannan wastirqaqin riqab da hukuncin da zai sa a ainihin wato a bautar da wasu wuyaya wa izalatil amlak ko a gusar da mallakan wani abu aba wani wa tasyiriha ila ghairi man kana fi yadi a dauki duke wani aba wani bi qaulin kawai dan wani zance la ya'rifu sihhatahu wanda bai san ingancin sa ba wala kamala huddalilu alayhi bai san hujjar zancen ba wato kawai da zancen wani malami kai ba mujtahidi ba ka dauki zancen wani malami da ya fara kan wata fatawa ai tajdali da kai akan ta in aka ce ka kawo dalilin ta baka sani ba kai wani aka ce ya kawo ta a cikin littafi wallahi da sai dauki wannan matsalar da aka yi ta yi kwanan nan akan haduwa a sallar idi da idin idin juma'a da idin sallah babba din saka tausayawa mutane da suke shiga cikin harka mara wani ya rike wani asari guda daya wanda a cikin babin da aka kawo asarin akwai asarai wajen guda 10 mabambanta da fatoyi mabambanta bai san su ba bai san inda suke ba amma ana ta rigima da shi akan haka zai bid'antar ya fasikantar yayi gaba yayi shela akan masalan masala ce wacce take malaman fiqhu sun yi magana akan ta masala ce da ta faru ba daya ba ba biyu ba ta faru manzo Allah yana raye ta faru zamanin sahabbai ta faru zamanin tabi'ai ba a shekara 10 ba ta faru ba ba da a shekara 10 wannan masala ba ta biyu ba to da juyawar ranaku ko malami sai riga sun gama magana akan ta gabaki daya idan ka gamsu da zancen wani malami a cikin su in ka dauka shikenan ka zama muqallidi baka da yancin ka ce wani ba zai dauki zancen dai malamin ba ko kuma ka maida abun fitina ka maida abu tashin hankali ka maida abu abun gaba wani irin rayuwa ce muke wannan to haka kowace mas'ala ta zo haka zaka ga ana irin wannan ta tabarza akan ganin wata akan azumin asabar akan arfa akan kaza akan yanke farci a kwanaki 10 akan sittu shawwal duka waɗannan masail ne fa wanda suke fa mustahabbai ne su kansu da rukhsosi akan hada sallah in an yi ruwa akan hada sallah kaza akan qasam masail ne wanda suke a cikin rukhsa ko a cikin mustahabbi ba sa cikin daruriyatud din amma mu a wajen mu saboda rashin kan gadan wannan al'umma da muke rayuwa cikin ta to wani ya isa abin rigima ya isa abin gaba ya isa abin tashin hankali ya isa abin raji da kafirtawa wannan ba manhajin ilimi bane jama'a wannan manhaji ne na khawarijanci jama'a shine komai fitina ce komai rikici ne komai imtiyazi ne raba gari ne malaman musulunci da masu nazari a cikin fannonin musulunci basu bushe ba suna yin sabani a cikin masail wanda suke yusawu fiha alkhilaf wanda ya halasta ya sabani a ciki ba tare da sun yi tashin hankali ba tare da sun yi rigima ba tare da an yi fitina ba kowa ya tsaya iya fahimtar sa kuma tsakanin shi da Allah iya abinda ya fahimta kenan iya istinbadin sa kenan to anan zai tsaya kuma dole ya ihtirama istinbadin wani Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa wa huwa muqirrun anna qa'ilahu yukhti wa yusib sannan a lokaci guda kuma kaji mutum yana cewa ai ya yadda mai wannan magana yana iya daidai ya kuskure amma kuma bai iya aikatar da wannan magana aikace ba da ka cewa ai wani na kuskure ko yana daidai fadi ne kawai da baka amma an zo aiki ƙarya ne a aikin masu faɗa wannan magana ba a gana haka wa annahu mukhalifahu fi zalika rubbama kana al-musib fi ma khalafahu fi kuma yana sanar da cewa wanda ya abokan sabanin shi ta yi su ne ke da daidai fa in ajaza alfatwa liman jahila alasla idan ka halastar da yin fatawa ga wanda bai san tushen magana ba wal ma'ana bai san ma'anar zance ba, li hifdhihi al-furu'a, saboda ya haddace rassa, lazimahu an yujizahu lil ammati. So sai halasta wa kowa makin, in kace ya halasta mutumin da ya taba jin wani malami wanda an ce kawo hujja akan misali wannan haduwar idi din da juma'a, abin da zai kawo shine ya kawo bidiyon wani malami minti biyu ko ya fada cewa ai wane ya fada, wane ya taba fada a wa'azin shi, bai taba ganin magana a cikin tafi ba, to wannan bai halasta yi magana ba. In kuwa ya halasta yi magana, to ya halasta ma duka kowa da ke yawo a cikin musulmi shi ma ya magana a cikin addini. Wakafa bi hadha jahalan, kaga wannan ya isa jahilci. Wa raddan lil qur'ani, wannan ya isa tunkuɗe qur'ani. Qala Allahu azza wa jal, Allah yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kar ka shiga abin da babu ka da ilimi a cikinsa. Yanzu ita wannan mas'alar ta nake duk duniya haka akai, duk duniyar musulunci ranar juma'a akai sallah da ta wuce. Me yasa duk duniyar musulunci bai wannan jayayya ba sai a duniyar Najeriya? Mu kaɗai ne sarakunan jayayya? Wa qala, Allah ya ce a taqulna ala Allahi ma la ta'lamu, kuna faɗan magana game da Allah wanda ba ku sani ba. Wa qad ajma al ulama ala anna man lam yatabayyan wa lam yastayqin fa laysa bi ilmin, ma lam yatabayyan duk abinda bai bayyana kararrawa, wa lam yastayqan abinda ba a gane shi da yaqini ba, fa laysa bi ilmin, ba ilimi bane. Wa inma huwa dhann, zato ne. Wa dhann la yughni min al haqqi shay'a, zato kuma baya wadatar da komai akan gaskiya. Wa qad mada fi hadhal babi an annabi sallallahu alaihi wasallam, yace an faɗi wannan magana a baya, an yi magana akan ilimi da zato da sauransu. Wa sabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith, nabi ya ce a hirdin ku na hane ku da biye mazace zace, lalle zace zace sune wato zance mafi ƙarya a cikin zatuttuka. Wala khilafa baina immatil amsari fi fasadi at-taqlidi fa agna dhalika an al-ikthari, babu sabani tsakankanin malaman karuruwa da kasashe, malaman birane akan cewa taqlidanci irin wannan na zakewa wajen bin wani malami ba tare da hujja ba, to abu ne wanda yake bataccen tafarki. Fa agna zalika anil iktsar, da haka ba sai an tsawaita magana akai ba, wai duk wannan magana da yayi bai tsawaita ba. Wa Zaid ibn Aslam fi qawli Allahi azza wa jalla, fadan Allah na rafa'u darajatin man nasha, a cikin suratu Yusuf da Allah yake magana fa bada bi awiyatihim thumma istakhrajaha min wa'i akhihi, ko can labarin Annabi Musa da ƴan uwansa bayan sun zo dinnan, to karshe Annabi Yusufa da ƴan uwansa, na'am, to karshe sai Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha, muna daga darajan waɗanda muka ga dama. Allah ya cike da wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, sannan kowane mai ilimi a kowane mai ilimi sama da shi. Da ya fassara wannan shi da an aslam sai ya ce qala bil ilmi, daga darajan Allah yana daga darajan mutane ne da ilimi, narfa'u darajatin man nasha. Kamar yadda Allah ya ce kazalika kidna li yusufa ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah, wannan fikira da ta zo ma Annabi Yusuf wani ilimi ne da dabara da Allah ya sanar shi, sai Allah ya bayani cewa da haka muke fifita darajar wasu akan wasu. Sai malam Zaid dan Aslam ya ce fifita daraja ana nufin ta hanyar ilimi. Sannan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Annabi ya ce innal islam bada'a gariban wasa ya udo gariba, musulunci ya fara a matsayin wani bakon addini, wani abun mamaki, wani abu wanda masu yin shi ba su da yawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma zai zo daga baya ya koma bako kamar yadda ya fara. Fatuba lil ghuraba, alherin Allah ya kai ga masu yin addini a lokacin da ya zama bakon abu. Qila ya rasulullah wa man al ghuraba, su wane ne al ghuraba? Qala alladhina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah, su ne masu raya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suna kuma karantar da bayin Allah sunnan. Wa kana yuqalu, sai ana cewa al ulama'u ghuraba'un li kasaratil juhal, ai kaga da masu ne masu raya sunna da karantar da ita, malamai sukan kasance wasu baki a cikin mutane saboda jahilai sun yi cincirundu, kafin a ga malami guda an ga jahilai dubu, saboda kadin da suka je abin kallo ne su dai dai wane su cikin mutane. Allah ya kyauta. To malam ya gama wannan dogon zance da ya ta yi, duk da ya ce bai da tsayi game da al'amarin da ya shafi wato taqalidanci, sai ya ce albabu tasi'u wal khamsuna, babi na wato 59, dhikru man dhamma al-iktsara min al-hadith duna at-tafahhumi lahu wa at-tafaqquhi fihi, ambatan waɗanda suka yi Allah wadarai da mutum ya yawaita riwayar hadisi ba tare da ya fahimci hadisin ya san fiqh ba, wato ya zama na kawai kai riwaya kawai kake da ita, karantawa kawai ake haddacewa, ba a san me hadisin ke cewa ba. To wannan abubuwan da zai kawo mana anan za su nuna muhimmancin fahimta, muhimmancin wato mutum ya yi ilimi ba wai kawai ya ji ya riƙe karatu matani babu fahimta ba, sawa'un Qur'ani ne ko sunna ko kowane abin nan, domin fahimta shi ne ilimi. Shi za ka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu, sai amfani da lafazin yufaqqihu, ya fahimtar da shi addini. Ko da abin da ka haddace ba yi da yawa, idan Allah ya baka fahimta mai kyau, don Allah zai ga iliminka ya yi nagarta, wato ya baka kana da ma'auni wanda za ka iya gane meye daidai meye kuskure, ina ne aka dace, ina ne aka yi kuskure, ina ya kamata a yi hujja da shi, ina ne bai kamata ba. Wannan dabarun na ilimi to suna cikin ilimin fiqhu, suna cikin sanin fiqhu, to alkhairi ne mai yawa. An qarada ibnu ka'ab, daga qarada ibnu ka'ab ne yake cewa kharajna fashayya'na umar ila sarar, lokacin sayyidina umar ya kai ran gadi a kasar Falastinu, sanda aka yi shi Falastinu da aka bude su din nan, to da zai dawo sai suka fito sa su raka shi sai bo wani jira yake ce mishi wadi sarar, wannan wadi sarar wuri ne a kasar Falastinu. Thumma da'a bi ma'in fatawadda, sai tsaya a wajen sai aka kawo mishi ruwa sai ya alula. Thumma qala, sannan sai Umar ya ce atadaruna lima kharajtu ma'akum, ko kun san me yasa na fito tare da ku? Kulna aratta an tushayyana takarruman bi zalika, suka ce mun sani wato uke su ne za su tafi kenan, su ne za su tafi, sai Umar ya raka su. Kharajna fashayyana Umar, Umar ya raka su, sai ya ce musu suka ce mun san ka raka mu ne dan ka girmama mu. Qala, ya ce inna ma zalika lahajatan kharajtu laha, bayan mujarradin rakiya akwai wani dalili da ya fito da ni. Innakum ta'tuna baldatan li ahliha dawiyyun bil qur'ani ka dawiyyin nahl, za ku je wani gari wanda za ku tarar da mutane suna karanta alqur'ani, suna gungungun da alqur'ani kamar gurnanin kudin zuma. Fala tasduruhum bil ahadith ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kar ku ce za ku fara karanta musu hadisai, wa ana sharikukum, ni ina tare da ku, wato ku bari su iya qur'anin su fahimce shi. Qur'anin ma yanzu karatun matanin shi kawai suke, ba su kai ga fahimtar sa ba. To kar ku, wato Umar yana nuna matakai na karantawa, ba wai hana karantar da hadisi ba. Sau za ka ga wato wasu da ƴan ƙalaƙatu da ƴan aƙi hadisi suna amfani da irin wannan maganganun na Umar, zai zo mana wannan fasara da kanshi shi ma yau, zai mai musu da martani. Suna ganin ai anan Umar ma ya hana karantar da hadisi ba haka ba ne. Yana nuni zuwa ga bin mataki-mataki ne wajen karantar da ilimi. Da haka da ya rako su sai yake gaya musu wannan magana. Qala qarada fama haddathtu ba'dahu hadisan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, shi ma qarada yana da diskon da suke irin wannan fahimta, yana ganin babu buƙatar sai ya karantar da hadisi, daga nan bai karantar da hadisi ba. To amma akwai wanda suka fahimci ba haka ba, kuma sun fi shi fahimtar wannan zancen, sun ci gaba da karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar da zamu buru shi. Wa anhu bi lafzi, ya zo da lafazin kharajna nuridu al-iraqa famasha umaru radiyallahu anhu ma'ana ila sarar fatawadda, mun fito daga Madina, ba kamar yadda nace ba, afwan, daga akwai wadi sarar a Falastinu tabbas, to amma akwai kuma wani wurin da ake ce masa sarar, shi kuma daga Madina a hanyar Iraki, sun fito za su tafi ƙasar Iraki daga Madina, wai tayu sun kawo ziyara aiki ko sun yi wani abu makamancin haka. Sai Umar ya fito zai raka su, da ya fito aka je wannan waje ya alula, fatawadda athnaini thumma qala, ya alula sannan sai ya ce atadruna lima mashaitu ma'akum, kun san me yasa na tafi tare da ku? Qalu na'am, nahnu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mashaita ma'ana, saboda Musa bai ne shi sa ka tafi tare da mu. Qala innakum ta'tuna ahla qaryatin, za ku je wani gari, lahum dawiyyun bil qur'ani ka dawiyyin nahl, suna yawan karatu alqur'ani, kamar za ka ji ko ina ana ta rurin qur'ani kamar rurin kudin zuma. Fala tasduruhum bil ahadith, kar ku je ku afka musu da hadisai fatashghaluhum sai ku shagaltar da su jarridul qur'ana a tsaya tukunna a tace karatun alqur'ani wa aqillur riwayata ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku takaita riwayar hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umdu wuce ku tafi wa ana sharikukum ina fata ne tarayya da ku a cikin ladanku falamma qadima qarada qalu hadithna da qarada yazo iraki aka ce kai mana hadisi qala yace nahana umar ibn al-khattab umar yace kada mu kantar da hadisi wannan duka hadisai ne sahihai suna cikin littafai sanannu kamar wancan na farko ma yana cikin ainihin sayu afwan wanda zamu karanta yanzu a ƙasa yana cikin sayu muslim daga rutu dan zubair malam yace wa an urwa ibn zubair an aisha radiyallahu anha qalat ala yu'jibuka abu huraira aisha tace ma urwa abu huraira baya baka mamaki jaa ila janbi hujrati yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusmi'u yazo kusa da daki na ya tara wasu dalibai yana ta karatu ina jin abin da yake fada wa huwa wa kuntu usabbihu ina nafila ne fa qama qabla an aqdiya tasbihu sai ya miƙe gabanin na bar inda nake gabanin gama nafila ta walau adraktuhu lalardatu alaihi dana riske shi dana maimai da martani inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yakum yasdul haditha kasardukum in ce mashi annabi bai kasance yana zubo hadisai haka ra kamar da kuke zubowa ba to wannan Aisha ne take da wannan tunanin da wannan ra'ayin kuma ta fitewa Abu Huraira raddi akai da bata same shi ba kuma ta ga uwar ta dan Zubair idan ka je ka koma cikin sayu wannan yana cikin sayu Muslim Bukhari ma ya kawo shi ta'liqan ya karawa shi ta hanya daban cikakkiya wannan da ya kawo mana ga shine siyakin na Bukhari din to al-Imam Ibn Hajar da yazo sharhin hadisin yake cewa ma'anar sardul hadith shine wato yana koro hadisai wani bayan wani yana gaggawa Aisha kuma tace da na mushi inkari inda na same shi an Ibn Hajar yace Abu Huraira yana da uzuri a no prefer ku tukunna shine shi Abu Huraira yana da mahfuzat da yawa idan kana da abin da ka haddace da yawa dole ka zo zubo shi a jishi da yawa to man hadisan shi sannin ka na Aisha shi ya da hadisai wajen 5000 ita tana da kaman 1500 haka sannan kuma wato a kowanne mai karantawa yana da dabi'an muryarsa ko salon karatunsa ko usulubin karantawarsa Aisha ba za ta iya lazimtawa wani salon da take bi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce salo ɗaya za a wajen karantarwa ba. Da haka kaji ya ce a cikin hadisi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman kaga sai ce tariqan wata hanya saboda na kira tufidu umumut turuq akwai hanyoyi daban-daban na karantarwa. Saboda Abu Huraira saboda yawan abin da ke kan shi na abin da ya haddace da kuma karancin lokaci da damar da yake ganin zai samu dole ya bada muhimmanci wajen karantarwa ya ta karantarwa kuma wannan abin da ya shi ba sunna wato wanzuwar da aka samu tawon su saboda Aisha wannan ra'ayin ta ne ta faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka shi ya kasance yana karantar da hadisi yana karantar da shi a hankali yakan faɗa ya maimaita har zaka iya kwafewa yakan faɗi kalma ba zai wuce ta ba sai mai ta so uku to idan mutum zai yin haka hakan shi yafi amma idan wani dalili ko wani uzuri ko wani yanayi kuma takin karatun da ake ya bada dama a tafi da sauri za a iya tafiya da sauri babu laifi insha Allah wa an abi hurairata annahu kana yaqulu Abu Huraira ya kasance yana cewa law uhaddithukum bi kulli ma a'lamuhu la ramaitumuni bil qish'i yace wallahi da zan gaya muku dukkan abinda na sani yace duk abinda na karanto sai na gaya muku yace wallahi da kun dinga jifa na da alqish shine mataccen buzu wanda ake sallah akai to idan ya lalace duk abinnan din nan gashin ya fita ya zama wata fata baka ya zama wani abin kyama din nan to shi ake ce ma alqish wanda ake yarwa ban san me sunan shi da Hausa ba in ya zama haka kuma ana ce ma alqishu akan ce wa mahaukaci wawa akan ce mashi qish to muka fasara ka sai zama laramaitumuni bil qish'i da kun jefe ni da hauka, da kun ce mahaukaci ne, da kun jefe ni physically da tsohon buzu, ko kuma da kun jefe ni da baki cewa kai mahaukaci ne, zai daukan ma'ana haka. وفي رواية والذي نفسي بيده لو حدثتكم بكل ما أسمع لرميتموني بالكشح يعني المزابل أغني يتي بولا أبن بولا وما ناذرتم وما ناذرتموني إذا بلاكو دي أكونا مغانا دي نيوا سورا كاكاكي كي ننديد ديوان أبن أبو هريرة كي كرانتا وا كي نيارج يوسى حديثي وانا أبي هريرة أنه كان يقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا عيني na haddace buhu guda biyu na karatu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fabasastuhu dai daga cikin wadannan wato buhunan karatu sai na watsa shi wa amma al-akharu dayan kuma sai yace falau basastuhu laqata'tum hadhal bul'ud da na fito da shi da an yanke wannan makogwara wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari nan farko farko cikin kitabul ilm za ya tunawa sannan mallan ya sake ambatan shi mallan الإمام البخاري يا متشي أشن جبك أن كوي إشارة جوا قريش أشكين كتاب الفتن معلم سني إجماعي أكن شوا حديثاً دا أبو هريرة دي أم بتا بسوني حديثاً دس كبو مجانا أكن بتشن تنو دسونا ين سراقنا الزالمي دهالا ينسو دزام ننسو دمك من تنسو هر أبو هريرة ينا يوم فلايتي أعوذ بالله من رأس الستينة wa imaratu sibyani yace ina neman Allah ya tsare ni daga kaiwa shekara ta 60 bayan hijira ina neman Allah ya tsare ni daga zamanin shugabancin yara kamar yana isharar zuwa ga zamanin Yazid ibn Muawiya da abin da ya biyo bayan sa daga shekara ta 60 da wani abu bayan hijira da kuma wani abu makamancin haka wallahu alam wa an abi qufail qala samitu aliyan ala minbar yaqul abu qufail Amir ibn Wathila sahabi na ƙarshe a cikin sahabbai da yaro suke yaro shekara ta 110 bayan hijira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa na sayyidina Ali radiyallahu anhu yana fada akan minbari yana cewa atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluhu kuna so ne a ƙaryata Allah a dinga ƙaryata Allah da manzansa la tuhaddithuna an-nasa illa bima ya'lamu kar ku dinga gaya mutane karatu sai abin da zai iya hankalinsu zai iya dauka wannan magana mun shayin ta cewa wannan zamanin daga cikin kurakuran da aka samu a manhaji da salon karantawa shine fito da kowane ilimi kan titi akwai ilimin da ba na awam bane akwai ilimin da ba na recording bane akwai ilimin da ba na yadawa ne a social media ba amma sai muka dauka kowane karatu wai dole sai an yi shi live dole sai an yi covering din shi kuma zai kai ga duk kowa ba tare da zabi ba to wannan kuskure ne gaskiya saboda Allah ya kamata a gyara wuraren da ake karantawa akwai karatutuka da darussa da ilmomi da matakai na ilimi wanda ba na ga magarin mutane bane na dalibai ne ko na ustazai ko na ƴan makaranta ko na malamai isu isu to a tsaya iya su din to da aka saki abubuwa haka shine aka waye gari aka samu wannan yanayin ka ga yanzu wato ƴan rajin ƙaryata hadisai da inkarin abubuwan da suke tabbatattu addini sun yawa so da hankalin su bai kai su ji wannan karatun ba hankalin su bai kai su gane ba kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha laula ahad ahal qaumuki hadithu ahadin bil islam ba dan mutanen ki sababin musulunta bane da na sa an gyara Ka'aba amma hankalin su da zurfin su a musulunci bai kai su iya tolerating wannan canjin ba so da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su bai canza ba to haka akwai abubuwan da suke mas'aloli ne da jahili ko magagarin mutum san ba zai gane su ba yi da wato mental capability kwakwalwar shi bata shirya makarban irin wannan abubuwan ba so ba dole ba daidai bane a ji ana cusa mai su kwakwalwa kuma tunda ba su daga cikin darura addinin sa Allah ya kyauta wa ana bi hurairata annahu qala laqad haddastukum bi ahaditha law haddastu biha zaman umara da darabani umar bidurra yace na karantar da ku wasu hadisi waɗanda inda na faɗe su zamanin Umar da Umar ya mun duka da ya dakin da sandarsa qala abu umar ihtajja ba'du man la ilma lahu wa la ma'rifata min ahli albid'i wa ghayrihim at-ta'ilina fi sunan bi hadisi umara hada an samu wasu waɗanda ba su da ilimi wanda ba su san karatu ba daga cikin ƴan bid'a daga kuma cikin masu suka hadisai suna amfani da wannan hadisi na Umar na aqilun riwayata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna sukan ainihin hadisai وبما ذكرنا في هذا الباب من الاحاديث وغيرها مسنا amfani da wannan hadisan da su Abu Huraira da Aisha suna zagin suna cin mutuncin hadisai suna kore ingancin hadisai suna shiga kalakatu waja'alu dhalika zari'atan ila az-zuhd fi sunan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ruko da wannan a matsayin dalili da zai sa su kaurace ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allati la tusilu ila muradi kitabillahi azza wa jalla illa biha wadanda kuma hadisai ba a isa a kai ga sanin fahimtar ma'ana alqur'ani ba sai da su isa ga dan kalakatu ya fi kowa wuta ya ce baron shi da hadisai da haka ba zai iya gane abin da Allah yake fada na sako ba yace wata'ana ala ahliha sannan suna suka malaman hadisi kaji ana suka a'imma su Bukhari da Muslim su Tirmidhi su Ibn Hajar su Ibn Taymiyyah su al-Imam al-Albani ai ta sukan su ana aibata su wala hujjata fi hadha al-hadisi malam Ibn Abdur yace wannan hadisi babu hujja a cikin sa game da sukan hadisi wala dalila ala shay'in mimma dhahabu ilayhi wani abu babu dalili a cikin wannan hadisai akan duk wani abu da suke so su fada yace faqad dhakaraha ahlul ilmi منها أن فقد ذكرها أهل العلم ما لم يسن أم بشي فسكوكين ذا أفسر وانا حديث منها دقتكيشو أن وجه قول عمر هذا إنما كان لقوم لم يكونوا أحسوا القرآن عمر ينا فسكن تند وانا مغانا ني إزوا غوسم تاني وانا بس رقاسم تند تنشمي على القرآن با فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه sai yana tsoratan musu kar su shagaltu da wannan alqur'ani kuma bayan shi alqur'ani idh huwa al-aslu li kulli ilmin so da alqur'ani shine asalin kowane ilimi wa hadha ma'ana qawli abi ubaidin fi dhalika wannan shine magana abu ubaidin game da haka wa hatajja bima jaa ana aunin ibn abdullah ibn ubaidat ibn utbah qala man la ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam millatan fa qalu ya rasulullah hadithna fa anzala Allahu azza wa jalla utrana sahabbai sun shiga cikin kosawa sun shiga cikin malal jikin su ya danyi sanyi ko sun samu wani yanayi haka almalal shine kamar a ce kosawa ko makamancin sa ko sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ana ta yin karatu me zai hana danyi mana wasu yan hadisai wato wasu yan kissoshi ko yan su karatu haka yan bara'is sai Allah ya saukar da Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan مثانية تقشعر منه جلد الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم الله يتي الله نزل أحسن الحديث بنجي سيني سوكا دزنشي ما في دائي ما في كو كتابا ونا القرآن متشابها واندي كمان تكينا دجونا مثاني واندي ينا واتو زنشي مي بيو بيو أفلا أمي ميتا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم واتو fatar jikin wanda suke jin tsoron Allah tana tsiga jikin su na tashi idan an karanta alqur'ani thumma talinu juluduhu sannan sai su dawo kuma su shiga cikin natsuwa zuwa karshen aya cikin suratul zumari qala thumma mallu millatan ukhra sannan sai kara shiga cikin kosawa karo na biyu fa qalu ya rasulullah hadithna shay'an fawqa alhadith to duna alqur'an suka ce a bamu wani abu wanda yake yana dan sama da hadisi kuma ƙasa da alqur'ani ya anawna alqasas suna so a ba su labarai ba kawai tsantsar karatu kaza halas kaza haram kaza sunna kaza bid'a kaza shirka kaza tauhidi ba suna son su dan ji wani dan abu da zai rawaja su fa anzalallahu sai Allah ya saukar da alif lam min tilka ayatul kitabil mubin nan na kusa alayka asal qasas bima wahina ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi la min alghafilin id qala yusuf li abihi ko zuwa karshen izkalu yusuf alai abi nahnu naqus alayka asal qasasi izkalu yusuf alai abi nam farkon suratu yusuf Allah yace alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin wancananka ayoyin littafi ne wanda yake mai bayani a fili Allah yace nahnu naqus alayka asal qasasi mu ne muke baka labarai mafiya dadi duka labaran da ke cikin alqur'ani sune ahsanul qasas ba wai ta Yusuf kadai ba bima auhayna ilayka hadha alqur'ana abisa yadda muke maka wahayin wannan alqur'ani wai kunta min qablihi da min al-ghafil da yake kafin shi baka san karatu ba Allah ya ci gaba da bada labari in kala Yusuf kaza kaza kala qala فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث da suka nemi a kawo musu labari sai Allah ya nuna musu labari mafi dadi wa in aradul qasasa da suka nemi a kawo musu qissoshi dallahum ala ahsanil qasas sai nuna musu qissoshi mafi dadi wa qala ghayruhu wasu kuma suka ce inna umar radiyallahu anhu inma naha anil hadithi amma la yufidu hukman wa la yakunu sunnatan abinda umar ya hana a dinga ambata na hadisai shine hadisan da ba su da wata fa'ida ta wani hukunci hadisan da ba sa karantar da wata sunna wata'ana ghayruhum fi hadith qarada hadha wa raddahu wasu malaman ma sun ce wannan hadisi na alima na qarada ibn ka'b hadisi ne wanda yake bai tabbata ba kamar su imamu ahmad kiran suka ce bai tabbata ba bi annal athar athabita an umar radiyallahu anhu khilafuhu saboda abin da yazo daga sayyidina umar na athar wanda suke sun zo da bayani akan halastin jin hadisi da halastin karatun hadisi da kuma shi ma kanshi Umar ya ruwaito hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba in ka ji musnadin shi zaka gari sai da yawa wannan na nuni zuwa ga lalle akwai nakara a cikin wannan magana Umar ya ruwaito hadisi ya tambayi wasu sun karantar da shi hadisi kamar sayyidina Ali kamar wani ya kuma zauna ya saurari hadisi da sauransu saboda haka babu yadda za a ce Umar ya ce kwata-kwata a daina hadisai alhalin kuma shi yana ci gaba da yi sai wasu malamai suka kallu wannan suka ce to wannan yana akwai nakara a cikin wannan magana saboda ta saba ma asali da aka sani almuhim zamu zo mu ji a darasi na gaba insha Allah zai kawo mana waɗansu asarai da suke tabbatar da gashi kanshi Umar dan a cikin sabga hadisi din almuhim abinda shi Ibn Abi Bari yake so ya kantar da mu anan da sauran malamai shine abinda ake so da mutum game da koyan ilimin hadisi shine ya koye shi dan fahimta da aiki ba wai dan kawai yawan riwaya ba wai dan tara riwaya baka san abin da kake ba a tara ingantattu da marasa inganci da wanda suke sun tabbatar da su tabbata ba wannan ba shi bane amma a dinga karanta hadisai tare da sanin ma'anarsu tare da aiki da su tare da kokarin daukar su dan su fassara mana alkur'ani mai girma dan mu fahimce shi wannan shi ne tafarkin magabata dan kalakatu da suka zo da cewa ba ruwansu da hadisi ba ruwansu da kaza wannan wani tafarki ne na bata da Allah ya jarabci wannan al'umma da shi kuma alhamdulillahi malamai ba su gushe ba tun da can har zuwa yanzu suna ci gaba da mai musu da martani da tona asirin batar su da shiriritar su kuma muna gani a aikace cewa alhamdulillahi ana ci gaba da samun nasara wajen wato tona musu asiri da bayyana batar su da kafircin ra'ayin su ubangiji Allah ya tsare mana imanin mu da addinin mu Allah kuma ya sa mu tsira a duniya da lahira Allah ya jika mu gabatan mu cikin iyaye da malamai da sauran musulmi zamu sallara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah